wabarakatuhu. Yau muna ranar Juma'a 11 ga watan Ramadan shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ta zo daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2021. Za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan tudun Nufawa, Kaduna. Muna cikin suratul Ghafir, za mu tashi aya ta 16. Malam Sani Musa Malami shi zai jabaji, Sheikh Khadru Abdullahi Maraya shi ne zai mana fassara. Akramakumullah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم هم باردون لا يخفي على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والمعتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله لك قدره وإجلاله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. Allah ya gaya mana ayar baya cewa shi yana da siffofi maɗaukaka, wato darajoji maɗaukaka, sannan kuma shi ne ya mallaki al'arshi. Shi ya halicci al'arshi, ya mallaki al'arshi, al'arshi kuma baransa ne. Wato ballance na sauran halittu waɗanda ba su kai al'arshi girma na jiki ba, saboda dukkan halittar Allah a girma na jiki ba girma na daraja ba, babu wanda ya kai al'arshi girma. Sannan kuma ya gaya mana cewa shi ne yake aika wahayi zuwa wurin wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya mai da shi annabi, in ya ga dama ya ɗaga darajarsa daga annabi kuma ya ciyar da shi gaba ya mai da shi mursali. Yana yi wa wayannan manzanni wannan wahayi ne domin su wa al'ummominsu gargaɗin ranar haɗuwa, ranar da halittar farko za ta haɗu da halittar ƙarshe, ranar da zalimai za su haɗu da waɗanda suka zalunta, ranar da waɗanda aka bauta za su haɗu da waɗanda suka bauta musu. To sai ya yi badali ya ce yawmahum barizun. Wannan ranar haɗuwa wanda Allah ya tura manzanni su yi al'ummominsu gargaɗinta, wato ita ce ranar da su halitta gabaki ɗaya barizuna za su fito fili ɓaro-ɓaro, ba wani abu da zai kare su, ba kamar duniya ba. Domin nan duniya kana iya laɓewa jikin wani gini ba wanda zai ganka, kana iya laɓewa jikin bishiya mai neman ka ya wuce bai ganka ba, kana iya ɓoyewa a bayan mota, kana iya ɓoyewa a kogo, kana iya hawa bishiya ta ɓoye. To ranar lahira rana ce da gaba ɗaya ƙasa za a mayar da ita ta zamana ta yi flat, ba kwari ba tudu, sabuwar ƙasa wadda Ubangiji zai kawo ta ranar alƙiyama wadda ba a taɓa saɓon shi a kanta ba. Saboda haka babu tudu, babu kwari, ba shuke-shuke, da haka ba inda mutum zai ɓuya. Da shi ne Allah yake cewa su musu gargaɗin, wato wannan rana da manzanni Ubangiji yakan tura su su yi al'ummominsu gargaɗinta, ita ce ranar haɗuwa, kuma ita ce ranar da halitta gaba ɗaya za su fito ɓaro-ɓaro, ba daman wani ya ɓoye, saboda mene ba wurin ɓoyewa ɗin. babu shed da zaka hawo, babu goban da zaka shiga ka kuya, babu ginin da zai koye ka, babu motar da zaka koye ka, kowa za a gan shi gashi nan yawan barizu la yakfa ala Allah minhum shay'un shay'un wani abu minhum na halittarsa ko maganganunsu ko ayyukansu la yakfa ala Allah baya koyewa Allah duk wani abu na halitta baya koyewa Allah duk maganar da kai a ko ina kai ta ko ka faɗe ta da ƙarfi ko ka faɗe ta ba ƙarfi ko kai kaɗai kai maganar ko da wani ko wasu kai maganar wannan magana ba ta koyewa Allah haka nan ayyuka ko kai kaɗai kai aikin ko kai da wani ko kai da wasu ko aikin ƙarami ne ko aikin babba ne ko aikin a ɓoye aka yi ko aikin a bayyana aka yi baya koyewa Allah ma'ana Allah ya san shi dukkan ayyuka da ƙanana da manya a wurin Allah ɗaya ne dukkan maganganu waɗanda aka yi a bayyane da waɗanda aka yi a ɓoye a wurin Allah ɗaya ne wajen sani ya san su tun kafin kai aikin ya sani tun kafin kai maganar ya sani la yakfa ala Allah minhum shay nan Allah yana ƙara tsoratar da halitta ranar alkiyama cewa a yi shiri fa da kyau a yi shiri da kyau kuma daga cikin shirin da mutum zai wa alkiyama shine ya lura da abubuwan da ke fitowa daga wurinsa ya lura da irin ayyukan da yake ya lura da maganganun da yake in ayyuka ne ya tabbatar ya yi ayyuka wanda Allah ke so kun maganganu ne ya tabbatar ya yi maganganu waɗanda Allah ke so ko a bayyane ko a ɓoye domin shi Allah ba wani abu da za ka yi face abin ya bayyana a gare shi abin bai ɓuya a gare shi ba kaman halitta ba ne kana iya faɗin abu in ba sa nan ba su sani ba ko ka shirya musu wani abu ba su sani ba ko kai wani abu ba su sani ba shi Ubangiji babu wani abu da za ka faɗa babu wani abu da za ka aikata face Ubangiji ya san wannan abu ba da za a yi magana ka ko aikinka ya zamana ce Allah bai sani ba saboda abin ya ɓoye wa Allah la yakfa ala Allah minhum shay'un idan mutum ya duba ya ga cewa duk abin da ya yi ko duk abin da ya faɗa Allah ya san abin lallai ya kamata ya ji tsoron Allah kenan ya zamana baya faɗa baya aikatawa sai abinda Allah ke so la yakfa ala Allah minhum shay'un liman al-mulku al-yawm idan halitta ta bayyana a fagen alkiyama halittar farko yanzu gashi ta bayyana halittar ƙarshe ta bayyana kowa da kowa ya bayyana a fagen alkiyama sai Ubangiji ya yi tambaya limanin mulkul yau a yau dinnan mulki na waye yau wake da mulki sai a yi shiru ba wanda zai iya magana sai Allah ya ba kanshi ansa sai ce lillahi yau kan mulki na Allah ne al-mulkul mutlaq mulki sake wanda ba wani wanda zai iya faɗin wani abu game da mulkin ya ce yana da wani abu yau na Allah ne al-wahid wanda yake shi kadai al-qahhar mai yawan rijayi wanda ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai wanda babu wani abu ko magana ko aiki da yake iya ɓoye masa ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai to mulki yau nashi wannan kenan ko kuma limanil mulku yau mala'iku ne za su yi tambaya su tambaye halitta kowa na wurin sai mala'iku da izinin Allah sai su tambaya limanil mulku yau yan mulki na waye tunda fagen alkiyama kowa ya zo akwai sarakuna akwai dagatai akwai hakimai akwai masu unguwanni akwai gwamnoni akwai ciyamomi akwai shugabannin ƙananan hukumomi duk masu riƙe madafan iko suna wurin sai malaiku su tambaya limanin mulkul yau yau dinnan mulki na waye suna jin ko wanda zai ansa ai shiru sai malaiku su ba su faɗa ansa da kansu yace lillahi alwahid yau kan mulki na Allah ne wanda yake shi kadai marin jayi dinnan mai yawan rinjayi yau mulki nashi al-mulkul mutlaq kenan anan duniya ma mulki nashi amma mashi'ar sa ta ga dama wasu sa'ansu suna da mulki mafi dan yanki haka akwai wanda yake ce kasa ta mana mai ugun wurin ko daga cin wurin ko hakimi ko sarki ko jaha ce gwamna kafin nan karana hukumomi ciyamomi kasa gaba daya shugaban kasa to Allah ya ga dama a nan duniya wasu suna iya ansawa domin an zanga cewa ke da jaha kaza da zai ce ni ne ba zai ce Allah ba ciyaman a garinsu waɗanda ciyaman wake da wannan mulkin wannan karamar hukuma ne wa zai ce sha yanzu mu ne a kai kaga ba zai ce Allah ba in shugaban wata ƙasa ne ma ka tambaya yanzu ƙasar nan waye mai mulkinta ne ba zai faɗi Allah ba za ka ya ce shi in a masarauta ne ka tambaya wai yanzu waye sarki ne a wannan masarauta ba za ka ya ce Allah ba zai ce shi ne wannan mashi'a ta ga dama to in an je lahira to ba wanda ya isa ya ce uffa limanil mulkul yau lillahi alwahid malaiku sai su ansa da kansu magana ta uku kuma limanin mulkul yau wake da mulki a yau halitta ce da kanta za ta tambayi juna gaba ɗayanmu gaba ɗayan halitta a fagen alkiyama sai a buɗe baki wake da mulki a yau gaba ɗayan halitta sai su ce lillahi alwahid alqahar muminai su faɗi haka saboda jin daɗi su kuma miyagun mutane su faɗi haka akan dole saboda ba yadda za su dole su faɗa duk wannan yana nuna ikon ubangiji wato yana ci gaba da gaya mana sukukun kiyama ne don mu ji tsoro jiya mun ji yawmar talaq ranar haduwa kakka zalunci wani kakka zalunci wasu domin akwai ranar da za ku haɗu shi ne kiyama gaban Allah wanda ya fi kowa adalci halittar ƙarshe da ta farko akwai ranar haduwa ita ce ranar alkiyama so da ka kiyama rana ce ta kowa da kowa zai halarci wurin ba wanda zai ki zuwa ya sha bai da lafiya na bata gari taron kiyama ba wani wanda zai ki zuwa ya kowa ta sa nan duniya akan yi taro me yasa baka zo bane wallahi jikin ne to fagen alkiyama ba magana jikin ne ko kuma wallahi na so zo taron nan da aka yi ranar amma na tafi ɗauran aure to fagen alkiyama ba wani ɗauran aure da zai hana ka zuwa kowa shi ne taron da kowa sai ya halarta mutum ɗaya a cikin halittar Allah ba za a neme shi a wurin a rasa dukkan halittar Allah haka aljanu da mala'iku komai da ka sani halittar Allah gaba ɗaya ba ɗaya can da zai zama na bai wurin lalle wannan rana abu tsoro sannan kuma ubangiji ya ƙara faɗa mana wani abu na tsoro game da ranar shine ranar da kowa zai bayyana ba wani abu da zai kare shi ba a gan shi ba sai an ganka kowa bai iya ɓoye ba sai an gan shi yau ba mun bani su sannan kuma rana ce da in kana takama da mulki to ranar ba ma wai ke amfani da mulkin naka ba a'a kama iya ansa cewa kana da mulkin ba za ka iya sau da haka rana ce mai ban tsoro rana ce ta tashin hankali ga wanda bai bi Allah ba sau da haka maganin tsoron wannan rana shi ne tun a nan duniya da ake rayuwa a wannan rayuwa ta duniya mutum ya yi ƙoƙari ya bi Allah ma'ana ya aikata abubuwan da Allah ya umarce shi ya aikata daidai gwargwado dukkan kuma abubuwan da Allah ya umarce shi ya nisanta gaba ɗaya wannan tabbas sai an yi wannan
اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب
سنبنا har ila yau wannan rana da Allah ya tura manzanni su wa al'ummar su gargadinta ita ce ranar da za a yi sakamako wanda ba za a zalunci kowa ba Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat tujza kullu nafsin za a sakawa kowane mai rai shine rai din wato a wajen fassara idan ka duba za ka ga an shafe wani abu ne wanda a wajen fassara sai an lura da shi shine wato al-yawma tujza kullu dhi nafsin bima kasabat sai aka shafe dhi din wato ranar alkiyama rana ce da tujza kullu dhi nafsin a wajen fassara kenan za a sakawa dukkan wani mai rai bima kasabat wato game da abin da ya aikata dukkan wani mai rai nan an ce kullu wannan kullu a nan wato kullu ce wacce take ba shamila ba ma'ana ba ta gama komai ba domin yaron da ya rasu bai balaga ba ta ga shi ba wani sakamako da za a mai da saboda dama shi an haife shi akan fitira ta addini ne bai riga ya balaga ba saboda haka bai da wani aiki na zunubi ballantana a wani aikin zunubin shi a ga ko ladan shi zai rinjaya kuma dukkan ayyukan alheri da ya yi in bai balaga ba ladan na iyayensa ne saboda haka shi wannan shi ne yakan tafi makarantar annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka ka ga shi ba maganar sakamako a nan saboda haka kullum ba shamila ba ce wato nan ana nufin bayi na Allah waɗanda ya ɗora musu shari'a a duniya wato aljanu da mutane waɗanda suke kuma balagazzu wanda yake sun balaga ba ƙanana ba ne sanda suka mutu sannan kuma waɗanda suke da hankali waɗanda yake suna da hankali amma wanda ya rasa hankalinsa sanadiyar wani abu wanda yake ba na ƙwayoyi ba ko miyagun abubuwa da ake sha irin da ya haukan da Bahaushe ke cewa haukan Allah da Annabi kaga shi wanda ya haukan Allah da Annabi shi an ɗauke mai takalifi an ɗauke masa takalifi mashi'a ce da falalar Ubangiji za ta yi tasiri a kansa rana alkiyama rana ce da za a yi wa dukkan mai rai wato wanda shari'a ta hau kansa ba a mai sakamako akan abin da ya aikata a duniya sharrukan da ya aikata a mai sakamako a kai alheran da ya aikata a mai sakamako a kai kaga shi ma wannan akwai tsoro cewa za a gwada za a yi maka sakamako a kan dukkan wani aiki da ka yi me mutum ya kamata kenan ya yi shi ne ya yi ƙoƙari ya rinjayar da ayyukansa zuwa ga alheri saboda mizaninka na lada ya cika ya zama na baka da matsalar wato in an zo binciken miyagun ayyuka la zulmal yawm Ubangiji ya ce la zulmal yawm wato abinda mala'iku ne za su faɗa shi ne Ubangiji ya mana hikayarsa a nan mala'iku za su sanar a fagen alkiyama cewa yau ɗin nan fa ba zalunci babu zalunci a yau ɗin nan wanda ya yi ayyuka na alheri ba za a rage mishi wani abu ba wanda ya yi ayyuka na sharri kuma ya sharrukan da ya yi ne zai gani in Allah bai yafe masa ba amma ba za a zalunce shi a ƙara mishi wani abu ba adalcin a nan shi ne wato rashin zaluncin kenan ayyukanka na alheri ba za a rage su ba miyagun ayyuka zunubai wanda ba ka yi ba ba za a rubuta maka ba zalunci la zulmal yawm saboda wane ne mai hukunci a wannan rana Allah shi ko Ubangiji ya ma fi adalci adalci saboda ka ranar lahira rana ce da menene ba zalunci. An faɗa haka ne saboda mutane sun saba da zalunci a duniya. Mutane biyu za su laifi iri ɗaya, amma mai uwa a murhu ba abin da za a yi mai, mara uwa a murhu ya sha hukunci. Shugabanni na haka, talakawa na haka. Wanda yake gallazawa mutane in ƙabilarsu ɗaya da mutanen to ba ruwansu, in addininsu ɗaya da mutanen ba ruwansu, amma mai gallaza musu in ƙabilarsu ba ɗaya ba, addininsu ba ɗaya ba, to nan ne suke da bakin ana zalunci. Amma in ƙabilarsu ne ke zaluncin ba ruwansu, in mai addini irin nasu ne ba ruwansu, in ɗan ɓangarensu ne a ƙasa yake yi ba ruwansu, in daga suna magana to wani ɗan ɓangaren ne yake zalunci shi ne suke magana. Kaga lahira ba haka ba ne. Shawarin Ubangiji in ka yi za ka gani, to haka ya kamata mutane su tsara ba zalunci. Wani bai daidai ba faɗi, ba ruwanka da addininku ɗaya, ba ruwanka da cewa ƙabilarku ɗaya, ba ruwanku da cewa ɓangarenku yake. Wannan shi ne adalci. Wannan shi ne nazumar yau, ba zalunci a yau. Inna Allah, lalle Allah sari'ul hisabi, mai gaggawar hisabi ne duk waɗannan hukunce-hukunce da za a yi. To Ubangiji zai yi ne da gaggawa, ɗan wuta ya tafi gidan wuta, ɗan aljanna ya tafi gidan aljanna cikin ƙanƙanin lokaci. Wato hadisi ya nuna ba za a yi rabin yini ba face ɗan wuta yana gidan wuta, ɗan aljanna na aljanna. Wato in yi misali a kamar misali gobe ka auna in awa sha nawa ne daga hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana a zuwa kai kamar sha biyu na rana, to shi ne iya awoyin da an riga gama hisabin an gama, an riga gama hukunci. Saboda gani ne ke hukuncin, kuma shi alƙali yana buƙatar ya yi tunani, yana buƙatar ya yi tuntuɓa, yana buƙatar ya yi nazari. To shi Ubangiji bai buƙatar wannan, Ubangiji bai buƙatar cewa to zai duba. Saboda haka nan da nan za a yi, za a gama rabin yini, inda ya ga dama ma za a yi ƙasa da haka. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ubangiji ke. Saboda haka kamar da Dawudu al-Hujr zuwa 12, ‘yan aljanna na aljanna, ‘yan wuta na wuta, an gama. Shi yasa Ubangiji ya ce inna Allah sari'ul hisab, shi Ubangiji fa mai gaggawar hisabi ne. Kar ka ga unguwarku kuna da yawa, ko ƙauyenku na da yawa, ko ƙaramar hukumarku na da yawa, ko jihanku na da yawa, ko ƙasarku na da yawa, ko kuma ka yi tunani ka ce kai al'ummomin da aka yi tun daga Adam alayhi salam ya tsiwa irin yawan mutanen nan, ko kuma yau a duniya akwai mutane fiye da biliyan bakwai da miliyan 700 da wani abu, kai za a daɗe ba. Ina fata gane. To shi ne Ubangiji yake cewa ai lamarin na Ubangiji ne, shi ko Ubangiji sari'ul hisabi, mai gaggawar hisabi. Ubangiji mai gaggawar hisabi ne. Ayan na nuna mana mahimmancin ayyukan alheri. Mu yi ƙoƙari ayyukanmu na alheri ya zama su ne abubuwan da suke gabanmu. Ayyukan alheri su ne a gabanmu, su za mu riƙa aikatawa. Mu yi ƙoƙari mu ta roƙon Allah ya tsare mu daga aikata ayyuka na sharri. Saboda da aikin alheri da sharri duk za a yi sakamako a kai. Sannan ayan na nuna mana munin zalunci. Zalunci ba shi da kyau. Zalunci ba shi da kyau. Menene da kyau aka san shi. Menene aka san zalunci? Adalci. Ida'u kullu bi haqqin haqqahu. Ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa, shi ne adalci. Na biyu kuma shi ne aje abu a wurin da ya kamata. Wannan shi ne adalci. Shi adalci in mutane ba su yi a kansu ba tun a duniya suke fara ɗanɗana kuɗinsu. Ina fata an gane. Idan baka aje abu inda ya kamata ba, ka lura da a'a wannan da za mu ajiye nan dan yankin mu ne addinin mu daya harshen mu daya to tun a duniya zaka dantsana ku shi bangiji kalmomin shi ba sa saba sai ka ga yankin naka ba wani abu da ya amfana da shi kabilar ka ba wani abu da ita za a fi kashewa ita ce za ta fi talauci ita ce za ta fi jahilci ita za a fi sacewa ana karɓar kuɗin fansa saboda lokacin ba ka lura mai Allah ya ce ba ka lura da son zuciya ne wannan namu ne ai naka sai naka kai naka nassin ta kawo ba nassin Allah ba naka sai naka shirmin magana ce ta wani naka sai naka ko larabawa ma sukan ce in aka tambaye su akuka wa sadiquka ayyuhuma ahabu ilayka da dan uwanka da abokinka wa ka fi so a cikin su sai balarabe ya ce akhi in kana sadiqi na fi son dan uwana in ya zama abokina dan uwana in ya zama abokina ma'ana abokina sadiqina wanda damuwa ta tashi ce na fata gane so da haka mutane idan ba su yi kansu adalci ba su da kansu za su rika hora kansu wanda shi ne abinda wannan bangare na aya yake nuna kan misalinci an mutu yana haƙinsa ne ka bashi ma'ana shi ya cancanta ka bashi kuma za ka gani maganar naka sai naka naka yana sayar da kaya 10,000 wanda ba naka ba yana sayarwa 2,000 za ka yi naka sai naka naka ne yake sai da kaya 10,000 wanda ba naka ba a wurin shi 2,000 amma duk kayan iri ɗaya ne za ka ce kaya bari in je in siya 10,000 gurin nan wacin da naka sai naka zai yi wanda ba naka ba ya kira taro kofar gidan shi ce duk wanda yake unguwan nan ya zo da safe zan ba shi 20,000 naka ya kira taro ya ce da Allah a zo a mun sauka a kofar gidana ina mutum zai tafi wasu na ba ta ga saboda haka za ka ga cewa shi kansa naka sai naka shirme ne ubangiji yana magana ne wa ya cancanta akan komai ko mu'amala ko menene wannan shine abin da ya kamata mu yi wa kanmu zaka ga in kisa aka yi zaka ga mutane abin da yake damun su in nasu aka kashe ana kashe ƴan arewa to shi kuma a lokacin ɗan kudu shi kuma ba zai damu ba tunda shi kuma ba kudu aka kashe ba shi kuma in ka ga yana kogon baki to an kashe ɗan kudu ne maimakon ya zama na ainihin kisa ba ruwanka da arewa ko wani kudu a'a an yi abin da Allah ya hana kowaye ya yi ba kowa kuma aka yi wa shi ubangiji abin da yake nan min ajli dhalika katanna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan annahu man qatala nafsan ba wai man qatala abdi ba a'a man qatala nafsan kuma ba man qatala musliman ba ba man qatala mu'minan ba man qatala nafsan da na kira duk wanda ya kashe kowane mai rai kaga shi a wurin adalci ke kake koya duk wanda ya kashe kowa to ga hukuncin shi kamar mutane da yawa mu ba wai duka ba in ka ga ya damu da kisa to an kashe dan arewa ne ana danne shi arewa nan kisa wato shi da ba dan arewa aka kashe ba zai damu shi kuma dan kudu shi ma haka in ana ta kashe ɗan kudu kuma wannan kudu arewa banda Najeriya ba inda zaka je ana magana kudu arewa kudu yanzu da Allah ka taba jin ba America ya ce arewa ko kudan su abin da yake iyaka shine mene an yi abin da Allah baya so shi yasa in aka kashe wa wasu baka damu ba to sai a kashe naka tunda sai a kashe naka zaka damu to bari tunda baka jira dadin da sauran ke ji ba to bari kai a dandana maka shi yasa kake ganin kashe-kashen nan ko ta ina Allah shi ya yi kuma hadda kungiyoyin addini zaka ga ungungiyoyin addinin musulmi ne in kaji ko a jaridu ko sun yi fira da yan jaridu ko a radio ko a television ana kashe kashe to zaka ji suna magana ne ana kashe waɗanda suke addinin ungiyar da suke jagoranta ya kamata ne a ce an kashe kirista a ji ungiyar musulmi na magana ita ma ungiyar kirista na magana saboda mene an kashe wa Allah halitta an yi abin da Allah baya so kuma kungiyar kristoci ba za ta ji ce magana ba mafi yawa sai in kirista aka kashe ita kungiyar musulmi ba za ta yi magana ba sai in musulmi aka kashe kamata yayi in an kashe kowa to kungiyar addini ta yi magana saboda mene an saba wa Allah domin kisan kai sabon ubangiji saboda haka mu zama masu adalci na wanzuru inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne wannan kuma yana nuni cewa hatta a duniya kamar yadda ne bayani kwanaki ya kamata a rika gaggawar yin shari'a a rika gaggawar yin shari'a a yankewa mutane hukunci amma za ka gani mutum ya zauna a remand ma'ana an aje shi a gidan yari shekara da shekaru ba yake mai hukunci ba wani ma sai ka ji an ce fight din shi ya bata amma ce da shi kuma laifinsa da an yi shari'ar an yanke masa hukunci kila a ɗaure shekara ɗaya ko biyu amma ya yi shekaru a ruwa-ru ba gaggawar yin shari'a shi ne abinda wannan ɓangare na aya yake karantar da a yi gaggawa in an kawo mutum gaban shari'a a yi gaggawa a yanke hukunci na
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الهناجر كاظمين الله يتشي يا رسول الله وأنذرهم يوم الآزفة كي مسكر قدرانا أن تكسينشي رانا أن تكسى وترانا كياماكينا azifa wato ranar kusa dalilin me yake kira ranar alkiyama ranar kusa saboda ta kusa zuwa kaga tun ma'aiki amincin Allah ya tabbata a gare shi da jama'a gidan shi tsarkaka yana nan qur'ani ya sauka da cewa iktarabatis sa'at wancan kalkama tashin kiyama ya kusa wata ya tsagi tun wancan lokaci Allah ya ce tashin alkiyama ya kusa to shine ita alkiyama ake kiranta da yawmul azifa wato ranar kusa wato rana ce wadda zuwanta ya kusa ya kusa domin duk abin da aka ce zai zo to a kusa yake kullu atin qarib dukkan abin da zai zo a kusa yake a kusa yake ita ma wannan ubangiji ya kira ta da ranar kusanci saboda a tsoratar cewa a kusa take fa a kusa take وأنذرهم يوم الآزفة يا رسول الله كي مسغرغدن واتو رانان نان تكسنش رانان نان da zuwan ta ya kusa inzil qulubu ladal hanajiri kazimin rana nan da zuciyoyi a wannan rana za su dawo ladal hanajiri za su dawo da jan makogoro saboda tsoro zuciya za ta bar wurin da take sai ta dawo kamar makogwara saboda tsoron da dan adam zai haɗu da shi a fagen alkiyama wato nan ana magana kafirai ke nan amma shi mumini wannan firgici ba zai same shi ba firgicin nan ba zai same shi ba amma duk wanda bai shiryawa alkiyama ba to saboda tsoron da zai gani na abubuwa da tashin hankali masu ban tsoro a fagen alkiyama sai zuciyarsa ta yi fita daga inda take ta dawo kamar makogwaro sannan kuma kazimin su kasance kuma ma'ana nan kazimin su zama waɗanda ba sa iya magana saboda suna cike da baƙin ciki baƙin cikin rasa gidan rahama baƙin cikin rasa haɗuwa da annabi baƙin cikin rashin samun gidan hutu baƙin cikin tafiya gidan bala'i to saboda wannan sai ya zama da mene ko magana ba za su iya ba ko magana ba za su iya ba rana alkiyama rana ce mai ban tsoro wato zuciyarka tana nan a kirjinka ne a gefen hagu haka to amma a fagen alkiyama saboda tsoro za ta bar wurin ta yi sama har sai ta zo makogwaro saboda firgici abin da mutum zai yi sanin kuma mutum ba zai iya magana ba domin fagen alkiyama wuri-wuri ne wani gurin da aka ji suna magana to nan ana magana ne akan wurin da ba a kafiri ba zai iya magana ba saboda mene saboda tsabagen bakin cikin da yake tattare da shi kaga ko a nan duniya idan abu ya samu mutum na bakin ciki zaka ga bai iya magana bai iya magana to haka a fagen alkiyama Allah shi kiyaye na
ma lilzalimin min hamimin wala shafi'in yuqa
ma lilzalimin min hamimin wala shafi'in yuqa kuma wannan rana ta alkiyama malin zalimin min hamimin azzalimai ba su da wani masoyi mai tausayi hamim masoyi mai tausayi shine hamim masoyinka ne kuma yana tausayin ka idan abun alheri ya same ka ya farin ciki in abun bakin ciki ya same ka ya damu kamar shi abun ya same shi to shine hamim mai tsananin kuna kaunaka to su azzalimai a ranar alkiyama ba su da masoyi mai tausayi sannan wala shafi'in yuqa ba kuma su da wani mai ceto yuqa wanda in ya nemi ceton za a yi masa biyayya ma'ana za a yi da ceton ma'ana ba su da wani mai ceto saboda wani ta hanyar lura da ayar domin duk magana akwai al-mantiq akwai al-mafhum akwai abinda aka furta akwai kuma magana tana ɗauke da abinda za ka iya fahimta daga magana ashe nan da aka ce malin zalimin min hamimin wala shafi'in yuqa al-mantiq kenan to tunda an ce azzalimai a ranar lahira ba su da masoyi an faɗin waye ba su da masoyi azzalimai ba su da wani wanda zai cece su ma'ana ba su da wani wanda Allah zai ba shi izinin ya yi ceto su waye ba su da shi azzalimai to waɗanda ba azzalimai ba fa ashe suna da shi kenan sai sa baka ji a wani guri Allah yana cewa al-akhillau yawma izin ba'adun libadin aduun illa al-muttaqin al-akhillau masoya wadanda suke soyayya a duniya yawma izin a wannan rana ta alkiyama ba'adun libadin adu za su zama na makiyan juna ne anan sun yi soyayya a wannan rayuwa ta duniya amma a ranar kiyama abokan gaba za su zama sai Allah ya istisna'i sai ya ce illal muttaqina sai dai masu tsoron Allah sai waɗanda suka yi soyayyar a duniya saboda Allah kuma sun yi soyayyar ne akan bin Allah to su kan a lahira ba makiyan juna ba ne to su ne malin zalimin min hamimin wala shafi'in yuqa kenan wanda ba azzalimi ba yana da masoyi mai tausayi wanda zai amfana da shi a ranar alkiyama mun karanta kwanaki a cikin wannan sura ko cewa yadda za a riskar da matan waɗanda suka zamana nagari da iyayensu da sauransu kuma akwai ayar suratul tur tana faɗa wallazina amanu wa tabaruhum zuriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zuriyatuhum wa ma alannahum min amalihim min shay wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa tabaruhum zuriyatuhum bi imanin zuri'arsu suka bi su a wajen yin imani to alhaqana bihim zuriyatuhum za mu riska musu da zuri'ar tasu mana wannan ya yi aiki na kwarai amma ɗansa bai aiki na kwarai irin nashi ba ko ƴansa ba ce aiki na kwarai irin nasa ba ko ƴanta ba ce aiki na kwarai irin nata ba ko ɗanta bai aiki na kwarai irin nata ba to ranar lahira sai a riskar da su saboda menene domin su samu cikar farin ciki kana gidan jin daɗi ɗanka yana wani wuri ai ba za ka ji daɗi sosai ba ko wannan shi yasa to ubangiji zai musu wannan to dan haka a ranar lahira akwai ceto za a ceci wanda yake shi sharaɗin ceton ya zamana mutum ya rasu da imani shi kuma wanda zai ceton ya zamana an ba shi izini malin zalimin min hamimin wala shafi kuma suwaye ba za su amfana da ceton ba azzalimun suwa ake nufi da azzalimun a nan wato azzalimai na aƙida ma'ana waɗanda suke mushrikai saboda inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne mai girma akai wa Allah. So da haka nan azzalimi ana nufin mushrikai, mushrikai ne ba su da masoyi mai tausayi da zai musu amfani a ranar kiyama, mushrikai ne ba su da mai ceto wanda ba a yi masa da'a in ya nemi a bashi damar yayin ceton a ce an yarda, to su ne ba su da shi. Ashe kenan mu'minai na da shi.
يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور.
يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. أجل الله. الله يجي يعلم خائنة العين. شيب الله يا سنها إنشنا إدانوا. إدانوا نما سها إنش. تبغيدي يا سنس. ما أكيد في أنا. Abinda ake nufi shine Abdullahi ibn Abbas yace shine mutum ya shiga gidan mutane sai zamana a gidan akwai wata mace mai kyau, in ya lura mutanen gidan ba sa ganin shi sai rika sace kallon matar, sai rika fatan ina ma dai a ce ya ga al'aurata, mana ya kwanta da ita. Kaga su mutanen gida ba su sani ba, ko to shi Ubangiji ya san irin wannan kalla. Da zarar hankalin sa ya dawo kanshi sai ya yi kaman bai damu da ita ba. To wannan shine mene gani na sha'inci, gani na cin amana. Wannan shine. Ko kuma yana tare da mutane, wata mata ta zo wucewa, in ya lura ba sa kallon shi sai ya rika kallanta. Da zarar hankalin sa ya dawo sai ya yi kaman shi ma ya rutsa ido bai gani. To wannan irin wannan gani shi ake nufi a nan, Ubangiji ya san wannan, ya sani. Sannan wa ma tukfi suduru, abinda ƙirjina suka ɓoye shi ma Ubangiji ya san shi. Ƙirjina a nan ƙirji, jam'in ƙirji, ƙirjina kenan ko ƙirji. Abinda ƙirjina suka ɓoye Ubangiji ya sani, ma'ana abinda zukata suka ɓoye. Nan an yi abinda masu balaga ke kira ne tasmiyatul hal bismil mahal, domin ina ne wurin koya zuciya a kirji, zuciya a kirji take. To sai Ubangiji ya faɗi abinda ke ɗauke da zuciyar, wato kwantenar zuciya. Don misali in ka je sayan kayan abinci, dalla kuna da shinkafa ɗaya, to a je buhu guda zan dawo, a to da ni kudin maratin da ba yawa kar wani, to sai ka kirga kudi nawa ne dubu kaza, sai ka kirga ka ba mai sayar da shinkafa. Kuma me ka tambaye shi? Ko kuna da buhun shinkafa nan? Eh akwai, sai ka bashi. Da ka dawo ti, to a sa min abin nan, sai ya dauko yancin buhu ya ce ga shi. Dan la za ka karba? Sannan za ka siya ne ka ce mai? Da nuna ya baka. Ashe kana nufin abinda guri ke ɗauke da shi shi ne tasmiyatul hal bismil mahal. Sai da haka nan ana maganar abinda ƙirjinan suka ɗauka ne zuciyoyi, ma'ana wa ma tukfi qulubu ne. Sai Allah ya ce wa ma tukfi sudur, wato abinda zuciyoyi suka ɓoye, abinda zuciyarka ta ɓoye baka faɗa ba. Yanzu dukkan mu nan kowannen mu akwai wani abu a cikin zuciyarsa, to Allah ya sani. Allah ya sani. As-sudur kirzina, ma'ana abinda kirzinan suka ɓoye. Menene kirzina suka ɓoye? Zuciya, kwantenan zuciya shine kirjin. Haka nan mai sai da lemon kwalba, kuna da fanta a idan labar kwalba ɗaya, sai ɗauko yanci ya baka ya yi ciniki mai ƙullo wa misali, mai ƙullo saboda mene ne kayan amfani da tasmiyatul hal bismil mahal ne, shi bai da hankali ne. Misali da ya ce ban kwalba, tunda sha kake so ka yi ai, ƙarina haliya ta nuna ashe ruwan cikin kwalba kake so ba kwalban ba. Sau da ake nuna ya bai baka kwalba yanci, ko kwalba wanda akwai ruwa a ciki, kwalbar da ruwa in ka gama sai ka bashi mene kwalbar shi, domin dama abinda kake so abinda ke cikin kwalbar shi ne Ubangiji ya yi a nan. Na
wallahu ya qadi bil haqq wallazina tad'una min dunihi la yaqbuluna bi shay'in inna allaha huwa as-sami'ul basir.
Wallahu ya qadi bil haqq, والذين يدعون من دونه لا يبدون بشيء إن الله هو السميع البصير الله كنا الله يشي والله شيء الله يقدي بالحق yana yin hukunci ne wato an yi ijazu hasbin an shafe wato mausufi sai aka bar sifa a wajen masara wallahu ya kadil hukumal haq sai ka shafe ba'un ne ko kuma wallahu ya kadil hukuma bil haqi ubangiji yana hukunta hukunci ne da adalci al haqu anan adalci wallahu allah ya kadi yana yin hukunci ne bilhaki da adalci shine gaskiya ma'ana gaskiya anan adalci saboda me aka kira adalci gaskiya saboda duk wanda bai da gaskiya ba zai iya adalci ba shi yasa ubangiji yake kiran adalci da gaskiya in ka tsara cewa wannan mai gaskiya ne to ka duba ka gani yana da adalci in yana da adalci to yana da gaskiya amma in ba shi da adalci to bai da gaskiya haka suke da gaskiya da adalci dole ne kafin mutum ya zama mai adalci sai ya zama yana da gaskiya kafin mutum ya zama mai gaskiya sai ya zama yana da adalci ubangiji yana hukunci ne fa da adalci to ballanta da mene bayinsa kaga ubangiji inda ubangiji ta ga dama mu halittarsa ne gaba daya wanda ya ku kowa saban Allah in ubangiji ya ga dama ya ce tafi gidan rahama Allah ubangiji ya zalunce shi da zalunce shi saboda halittarsa ne kayan sa ne duk abin da ya ga dama sai ya yi da shi kayan sa ne amma ubangiji a'a saboda adalcin sa in ka nuna nan ya kai ka gidan ukuda da adalcin sa in ka kyankata ya kai ka gidan falala a gidan rahama da falalar sa ubangiji wannan yana koya mana mu zama na mene masu adalci kuma duk mutanen da ba sa adalci wallahi ba za su ci gaba shi yasa kake ganin abubuwan kasashen da suke fatanta gaskiya da adalci abubuwan su gaba gabe yake zan bayar da misali a 1975 naira ɗaya na Najeriya tana daidai da dala America biliyon wato naira Najeriya ta fi karfin dala America da kashi 100 akwai wani babban mutum yana aiki a ofishin jakadancin Najeriya soja ne a lokacin a Washington DC albashin shi a Najeriya a lokacin shine naira 500 shine albashin shi kuma da shi da iyalan shi suna America ne kusa da haka sai a tura mai naira 500 in ya je banki a Washington DC abinda yake karba dala America 1000 amma yau dala America daya tana daidai da naira 482 na Nigeria abinda ka fi da kashi 100 yau ya fi ka da kashi 4800 ai abu ba wato bai abin nan house talent na ingila da aka hayo yanzu ba haushe musamman a karkara wurin shi da an ce no na zaka ji fan daya ko shi yana nufin naira nawa naira 2 saboda akwai lokacin da nene naira mu 2 ita ce fan daya saboda ka shi ni dattija kawai har yanzu gani yake haka ne no wannan fan daya ko saboda ta yana da naira 2 ne hayyar ina yau kwan yana daidai da wajen naira kusan wajen 600 ma yanzu to da ka fada abin mu zauna mu yi tunani me jawo haka saboda ba gaskiya ba adalci ba gaskiya Allah wa Najeriya komai da Allah ya samu more da direbobi masu adalci da gaskiya to da ina ne tabbatar maka mun fi America arziki wallahi saboda lokacin da ake kwatanta gaskiya kaji yadda aka kafsa dai 1975 mun kafsa da su ko kudinsu mun fi kudinsu da kashi 100 America da yadda muke 1975 an ci gaba da tuki a haka da yanzu so da ta arumin wannan adalci ko mu fara da kanmu mu fara yin adalcin ni adalci domin kasa ta mu ci kasa ta mu ci in muka zama da masu gaskiya da adalci shine suka duba a yanzu nan da nake magana da ku ko mayor na London magajin gari na birnin London musulmi ne Sadiq Khan inda suka duba duk yan takarar ba wanda zai iya shigar da London gaba kamar shi saboda haka ba su lura da addininsa ba ba su lura da kabilarsa ba kabilarsa shi asalin shi dan mutanen Pakistan ne iyayen shi ne suka zo suka haife shi a London amma turawa suna gashi kuma ba musulmi gashi kuma musulmi ne ruko da addini suka ce kai wannan namu ba za su iya ciyar da London gaba ba Sadiq Khan zo ka zama magajin garin London an baka shine magajin garin London yana azumi yana tarawih yana komai shine magajin ba ruwansu wa zai iya amma ruda muna lura waye namu waye mai addini irin namu alhalin addinin shi nashi
wannan haka
addinin shi nashi ne duk sallar shugaba ba ka da rabo a ciki
wannan haka
ko fata mali shi sa kike jin shi ba dan su ai ma haka amma da nasar wakile ta America akwai musulmi wanda inda sun lura da addini babu yadda da ai musulmi a jirani 50 na America yake cin zabi amma suna duba waye cancanta adalci ida kullu ziyakin haka wannan ya ku wannan wannan ya ku wannan Allah ma ta bi mu hankali yanzu ranar wasan kwallo na ƙarshe wannan ya ci biyu wannan ya ci ɗaya dan lawa za a ba kofi me bin tabon su da kowaye in kana so a baka ka fuzura a raga ko ka baka kofi amma ba wani cewa namu kowaye ana baka kofi ne ga wanda ya fuzura a raga to amma mu muna bayar da kofi ne ga wanda yake namu ne ko da an fuzura mishi a raga kwara mu samu abin da muke so ba wani da miwa Allah abin da yake so ba gausi na zamani ce bayan fiye da kashi 90 cikin 100 musulmi ne amma a zamanin sa sai da sango ne yan mulki Senegal sai da sango Kirista ne dan dariƙar Catholic kasar gausi sannan kuma fiye da kashi 90 na mutanen kasar ne ne musulmi da yawa su ne da gida sai da sango sai da gida kuma da mene adalci shi ne Allah ya amfani da shi cikin da Senegal gaba dan ba zama a cikin hankali dan ka misali saboda matasa Liverpool dan kungiyar kwallo ta Liverpool shekarar ta 30 ba ta ci kofin abin na Ingila ba sai suka dauko mutane guda biyu dukkan su musulmi ne Muhammad Salah da Sadio Mane wannan dan Senegal wannan dan Egypt dan suka ci kwallo ma sai su yi sujudin shukuri wallahi Liverpool ba ta ci kofi ba rawa ko da sun yi rawa da mu da addini ka duka zo ka sa a raga wannan shi ne abin da ya kamata amma wata kawo wata ne ba za su yi wannan adalcin ba suna lura da wayar namu bayan da za a ci gaba duk inda aka ci gaba haka kada shi ne kama mari dan kwallon mafi ma hankali in namu namu ne ya zama na kafi a wajen gaskiya da wajen adalci da wajen rashin ƙarya a ga kai ne a gaba to sai a bata ba wai dan kai ƙabilar mu bane ko ba wai dan kai addinin mu dai ba a'a dan ne ne dan ka cancanta ko yar annabi Shu'aibu alaihi salam bata san waye annabi Musa ba da ta zo tana nema masa aiki gurin babanta me tace ya abati stajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyal amin ta faɗo na addini a ciki
babu
ta faɗo na kabila a ciki
babu
a wannan lokaci a garin su da annabi zai iya kiyo akwai amma tace baba ka ba wannan aiki domin kiyayen wanda ya kamata ka ba aiki shine mutum mai karfi a mutunci ba wai dan garin mu sasa wasu raran a duniya su zaɓi mutum ba abin da zai sune ma za su yi ta amfani shi duk shekara rashin lafiyar shi su za su tambaya kaga shi ya more ba ruwan shi bai iya aikin ba kuma mun yi sa'a ba bai iya aikin ba kuma ya ta yawo neman magani kan shi a kasar ku ne abin da in ba ka da lafiyar irin nashi za ka je ba laki ya yi kuma irin abubuwa abin da rashin adalcin nan shi ne yake kawo mana shi yasa duk sanda aka kawo ubangiji ya yi magana adalci shi da kansa ba ubangiji ya kadi bil haq wannan shi ne alhamdulillah lazumin da kasar da lafiya da abin da ke jami Najeriya da jami ta Katsina na'am akwai wata baiwa Allah malama sa'adatu Allah ya mata rasuwa Allah shi kara mata rahama albarkar manzon Allah da jama'a gidan shi barka da ko kuma ga ni ba Allah ya kawo Qur'ani a wasiyayan sa addu'a Allah ya kara musu rahama saboda matsayin manzon Allah jama'a gidan shi tsarkaka Allah ya sa mu cika da imani Allah duk abin da ke damun kasar mu Allah kai mana maganin sa saboda alfarmar annabi a wurin ka Allah ya sa mu cika da imani wannan baiwar Allah Allah subhanahu wataala ya bata kada su ne ko Allah ya gafarta mata duk wanda ake mai rasuwa Allah subhanahu wataala ya gafarta mai rasuwa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kara dukan iyayen mu da malaman mu albarkar annabi a wurin Allah barkar Fatiha da salatin Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.